بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرارم تكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin amsa tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna Asabar ne wadda take 24 ga watan Muharram na shekara ta 1447 bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 19 ga watan Yuli na shekara 2025. Kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jali OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kula. Sai assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sai ku tsaya, za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko ta cikin wannan shiri. Inda tambaya ta farko take cewa mallam ya ce tambayar sai mutum ne yake aiki a ƙarƙashin mai gidansa kuma suna aiki ne da wani NGO suna rabawa mutane abinci, to shi yaron aikin sa shine ya riga ɗiban abincin ba tare da sanin mai gidan nasa ba, shi kuma mai gidan nasa bai san yaron yana ya ɗiba abincin ba, abin da ya ɗiba na kuɗi da yawa kuma ba zai iya lissafawa ba, to shine yake so ya nemi yafiyar mai gidan nasa saboda shi yaron ba zai iya biyan abin da ya ɗauka din ba. Shin sai ya faɗa mai gidan abin da ya ɗauka na kayan abincin, ko kuwa idan ya ce masa kawai ya ɗiba kayan abinci ya yafe masa hakan ya wadatar, ko ko sai ya faɗa adadin?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yana tambaya game da kaya da ya ɗiba ko da ya ɗiba na mai gidansa ba tare da ya sani ba, kuma yake so ya tuba ko ya nemi yafiyarsa. To shi sai ya gaya masa abin da ya ɗiba, ko ko a dunkule ya ce da shi kawai ya ɗiba kayan abincinsa ya yafe masa. Yana da kyau ya gaya masa me ya yi masa, tunda ita yafiyar tana da alaƙa da abin da ka aikata masa. Wani lokaci idan ka ce kawai ya yafe maka a dunkule bai san me kai masa ba, zai iya yafe abin da ba shi ne a zuciyarsa ba, a tsammaninsa cewa wani abu ne da ya faru sau ɗaya, don haka wannan abu zai iya zama abin mai sauƙi a gurinsa ya yafe maka. Amma da zai ji cewa abubuwan da ka yi ba da yawa ba ne da ya yafe maka ba, za a yi kuma ya yafe maka. So haka akwai yiwuwar sanda take tambayarsa wani abu can yake kawowa a ransa ba abin da ka aikata ba. To kaga ko da ya ce ya yafe maka ne abin da yake zuciyarsa. Abinda yake zuciyarsa na watakila ka yi wani abu ne sau ɗaya, ko wata bukata ce mai tsanani ta sa ka kai, ko wani abu ya ce ya fi maka ba wai wani abu ne ka yi barna da yawa ba. Amma in ka gaya masa gaskiyar abin da ya faru, to kaga anan ne za ka san ya fi maka ko ba ya fi maka ba. Haka baya dacewa mutum ya nemi yafiya ta wani abu wanda wato saninsa zai yi tasiri wajen a yayi yafin ko ka yi, kuma ya neme shi a dunkule ya ce na ɗan ɓata maka, alhalin wani abu ya masa mummuna ya ce na ɗan ɓata maka da Allah, ko na yi maka ba daidai ba da Allah ka yafe mu. Shi kuma ya ce a duk kowa yana yi ma kowa ba daidai ba, duk Allah ya yafe mana baki ɗaya, alhalin shi yana fahimtar wani abu ne daban ba wai wanda kai kake nufi ba, kila wani abu ne kai masa tarkeki wanda zai ji ba yana jin ciwon sa, amma a cikin adon kula ka ce ya yafe maka. Akwai abin da watakila ba sai an faɗa ba, wanda shi wannan rashin faɗar tashi zai zama maslaha, kamar ya zanto ko wasu maganganu ne ya faɗa a kansa wanda maimaita su kansu wani ƙara harzuka shi ne, ka yi faɗin maganganu na zagi na ɓatanci, ka bata shi ka gaya masa maganganu ka zagi shi uwa da uba, kaga ba ka zo gaban shi kuma ka ta zagaya da abubuwan da ka faɗa na ce kaza kai kaza ne kai kaza ne, amma kana yin cewa na yi wani wuri na faɗi maganganu mara sa dadi a kanka amma da Allah ka yafe mu to wannan ba laifi amma idan kayan sa ya dauka na haƙƙin sa to ya bujiro masa da abubuwan da ya san ya dauka sannan kuma ya saurari sakamakon da zai fito daga bakin sa da ya yafe masa ko bai yafe masa ba ba yafe masa ba sai ya nemi hanyar da zai biya kubutar da kansa
tuni ke cewa assalamu alaikum tambayar sai tace me ya sanya idan mutum ya samu tahiyya a sallar farilla cikin kamsu salawati malamai suka tafi akan cewar ya samu jami'i amma kuma idan bai samu ruku'u a raka'ar karshe ta sallar juma'a ba sai a ce ba shi da juma'a dan Allah mallan yana neman aurware masa wannan mas'ala
duka mas'alolin biyu da sabani a tsakanin malamai ba wai ijma'i malamai suka yi akan kowace mas'ala ba mas'alar halar abin nan riskar sallar jami'i da riskar tahiyya da kuma mas'alar riskar sallar juma'a da riskar ruku abinda mafiya yawancin malamai suka tafi shine wannan din abinda ya faɗa mafiya yawancin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya riski zaman tahiyya tare da liman a sallar salloli biyar ya riski jami'i wanda ya riski ladan jami'i za a ba shi ladan sa da jami'i dole zai tashi ya kawo rakawoyi biyu da ya rasa rakawoyi hudu da ya rasa idan mai raka'a hudu ce ko uku idan mai raka'a uku ce ko biyu idan mai raka'a biyu ce amma dai ya samu falalar sallar jami'i ita kuma juma'a yayin da mutum ya zo ya samu liman yana tahiyya ta ƙarshe kamar raka'a biyu ce ya same shi yana tahiyya so zai shiga ya yi tahiyyar tare da shi amma in ya tashi zai sako sallah a zahar ne bai samu juma'a ba wannan shine abin da yawancin malamai suka tafi a kansa duk da an samu sabani wasu kaɗan sun tafi akan cewa ita sallar jami'i ba a samun ta sai da samun raka'a ita ma kamar juma'a sai ka samu ruku'u da raka'ar ƙarshe sannan ne ka samu sallar jami'i amma idan baka samu ruku'u ba to baka samu falalar sallar jami'i ba ita da mun ba a sabani game da abin da mutum zai ciko tunda da mai ita zai ciko gurgurdan abin da ya kuce masa ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan za ku je sallah ku tafi a cikin nutsuwa abin da kuka riska ku sallata abin da ya kuce muku ku cika shi abin da ya kuce muku ce saboda haka abin da ya kuce wa mutumin da ya samu tahiyya a sallar abin nan a sallar azhar misali tare da liman abin da ya kuce masa raka hudu zai tashi ya ciko hudun ne duka to sannan ita ma a sallar juma'a an samu wasu saba akan cewa sai an samu raka wanda suke ganin in mutum wato maganganu uku ne akwai wanda suna ganin cewa sai ya samu hudu ba ma sannan ya samu juma'a in ya zo liman ya gama hudu ba an fara sallah to bai samu juma'a ba wannan kauli yana da rauni akwai na biyu shine wanda suka ci sai an samu sai ya samu ruku'un ƙarshe in ya samu ruku'un ƙarshe ya samu bai samu ba bai samu sallar juma'a ba wanda shine mafi yawancin malamai suka tafi akan sa akwai ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud da ya ce akwai ruwaya ta biyu daga da ya faɗi cewa tahiyya ta yi ta isa akwai Anas ibn Malik akwai Sa'id ibn Musayyib shine maganar Al-Auza'i shine maganar Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad amma ahnaf su sun saba akan cewa in ka samu tahiyya suna ganin cewa ka samu sallar juma'a ka tashi kawai zaka ci rakawoyi biyu ne suka ce shi ma wannan hadisin da ya gabata ba a daraktu fasallu wa mafatikum fa'tibu zai yi aiki anan tunda annabi cewa idza ataytum as-salah bai ce banda sallar juma'a ba ita ba sallah ce ka ce saboda ka abinda ka riska a sallar to ka cika abinda ka sallata ka zo ka riski sahiya sai ka sallata wa ma fata kun menene ya kubuce maka ta a wannan sallar da ka zo ka riska ita ce raka'a biyu fa atimu sai ka ciko raka'a biyu din so an ruwaito wannan daga hadisin Mu'adh hadisin marfu'i amma bai inganta ba cewa abinda kuka samu a cikin sallar juma'a ku sallata abinda ku wuce ku wannan bai inganta da ambaton juma'a ba amma dai ya inganta a matsayin sallah kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan akwai ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana ganin haka saboda ka ba matsala ce ijma'i abin da aka ijma'i akan ta ba a cikin duka matsaloli biyun an yi sabani wasu ma da sun karfafa cewa ita kanta juma'ar idan mutum ya samu tahiyya a cikin tahiyyar karshe da ya samu tare da liman akai liman ya yi sallama to zai tashi ya ci raka'a biyu ne ba abin da ba sai dai yawanci jumhur da yawa daga cikin malamai sun fi karkata akan cewa zai yi sallah azhar ne
to sune ke cewa malam tambayar ita ce idan mutum ya zo ya tadda sallar jana'iza kuma bai san a wace raka'a ake ba shin me ya kamata ya yi
jana'iza ai ba raka'a yana zulfin kabbara
kabbara yake nufi daga
raka'a eh abin da ya samu shi zai bi ita sallar jana'iza addu'a ce ga mamaci yasa ba wasu ya yi ramuwa ba ce abinda ya zo ya samu kawai in ya zo ya kabbara abinda ya samu shi kabbararsa ta farko ita ce kabbararsa ta farko saboda haka iya abinda ya samu shi kenan liman ya sallama addu'a kuma zai ci gaba da yi masa addu'a tun da ka ga babar masa gawar za a yi a gaban su bai gama sallarsa da an gama juya ake a dabo kuma mace a tafi da shi bari a ce ya ciko so ba buƙatar sai ya cika na sunna ce wacce mahallin ta ya wuce ita sunna idan za fata mahallu har khalas ta tafi kenan ba sai ya dawo ya maimaita ta ba
to sai ne tambaya na gaba yake cewa malam tambayar ita ce shi ya ce ya kasance kafin ya fita sallar asubahi sai sun yi jami'ar rakatun alfajiri tare da matarsa shi ne ke tambayar ina hukuncin hakan
to wannan bai gudana daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma zama aikin sahabbai ba ba su kasance suna yin sallar rakatun fajiri jama'atan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matansa ya taba tara su yi sallar rakatun fajiri ko yayi da wata ba tare shi kadai yake haka nan sahabbansa su ma haka suke kuma haka aikin musulmi ya gudana sa akwai sallolin da aka sani ana yin su amma ba jami'i ba akwai nafilar da ake ta jami'i kamar qiyamul layl wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta jami'i yayi ta a gidansa tare da wasu daga cikin abin iyalan gidansa kamar Abdullahi dan Abbas ya kwana a wajen khalasa Maimuna annabi yayi sallah ya bi shi Hudzaifa ibn al-Yaman shi ma yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare sannan da wacce suka yi tare da jama'ar gari ta wannan ya tabbata cewa annabi yana yin tijama'a amma misali tahiyatul masjid da mutum zai shiga masallaci ko su shiga masallaci su biyu ko su uku akwai tahiyatul masjid da annabi ya ce idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan yanku ya shiga masallaci kar ya zauna sai raka'a biyu to da mutane uku za su shiga lokaci guda baya daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa su hadu su ce bari mu sallar jami'i mu yi tahiyatul masjid amma jama'a saura ka dai wuce gaba biyu suna bin sa baya su gama sallama me suka yi sai tahiyatul masjid wannan ba a samu ba daga cikin aikin magabata to haka da ita ma rakatul alfajiri ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin jam'i da matarsa ba ko kuma sahabbai suna yi ko a masallaci suna haɗuwa su yi saboda haka abinda duk aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gudana a kansa ba to ba a daukan shi a matsayin wani abu na addini da za a riga bautar Allah da shi mana abin da amalan laysa alaihi amrun fa huwa rad duk wanda yayi wani abu ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a mayar masa sauraka za ka yi rakatul alfajr ka tashi ka yi matar ka ita ma za ta yi ta tashi ka yi amma ba wai ku yi ta jama'a ba
ke sune ke cewa malai ina so a warware masa sabani da aka samu akan wannan hadisi da ya magana akan mutumin da ya bar lokacin sallar asar ya wuce da gangan wasu na cewa aikin sa na ranar ya rushe wasu kuma sun ce aikin sa na shekara ne ya rushe wasu ma suka ce aikin da ya taba yi na ibada tsawon rayuwarsa ne ya bace dan Allah bin ne ingancin wannan hadisi
hadisi ne ingantacce yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin buraida ibn al-husayb radiyallahu anhu karana a wani yaki sun taho wani gari da hadari sai yake cewa mutane bakkiru bi salati al-asr fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man fatatuhu salatu al-asr faqad habita 'amaluhu yace ku yi gaggawa ku yi maza ku yi sallar al-asr domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda sallar al-asr ta wuce shi ku bari ta wuce shi kuma taraka salati al-asr wanda ya bar sallar al-asr ta ya barta ta wuce فقد حبط عمله أي جنس يالوشي أي جنس يالالتشي ما لم يسيه تما قنقلو لكن يأكي نفي دا بلن سلر كنت من ترك صلاة العصر يأكي نفي دا يبر سلة شين أنا نفن بيدد سلة العصر نمبا بيدد وجب چنتبا كوكو آآ yana wulakanta sallar lasar din bai dauke ta da daraja ba wanda wannan kafirci ne duk mutumin da bai yarda da wata farilla daga cikin farillai guda biyar din da bai kafirta wannan babu sabani akai akwai wanda suka yi hadisin wannan fassarar tarko anan suna nufin rashin yadda da wajibcinta to amma wannan tawili ne da rauni saboda shi Buraida ibn al-Husayb wanda shi rawaito hadisin ai da sahabbai yake magana a cikin su akwai wanda zai ci fa yidin sallar abinda yake magana lokacin hadari ta yi mutane su sha'afa ba su kula cewa lokaci yayi ba saboda gari lullube da hadari har su bari lokacin ta wuce kaga ba magana ce ta musu yadda da lokaci ba ko su shagala da wasu abubuwa ko su ci cewa lokaci bai yi ba alhalin yayi kaga shi su yakin hadisin baya da nuna cewa sun ƙaryata yana magana wanda za su ƙaryata wajibcinta bane saboda haka wannan tawilin su ba su amince da shi ba wasu suka ce fa qad habita amaluhu ana dafin ladansa ladan zai rushe ba wai aikinsa ba aikin ladan ne zai rushe wasu suka tafi akan cewa fa qad habita amaluhu ana dafin ladansa na shi wannan ginin gaba ɗaya saboda a ciki ne ake daukan karshen gini akan dauki kai abin da duk layukan mutum da yake kirki akai masa akai shi ayi sa'a mala'iku su saba da shi to saboda haka in ya bar wannan to ranar gaba ɗaya aikin sa ba zai samu tafiya sama ba to da maganganu dai da yawa suka ce a bashi a zahirin sa yana daga cikin ahadithul wa'id al-wa'idush sharif annabi sallallahu alaihi wasallama yakan saki magana ta tsoratarwa wanda ya faɗe ta ba wai yana nufin ko a kafirta wanda yayi abin ba amma dai dan wanda yayi abin ya shiga taitayin sa kamar faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana fa laysa minna wanda dai yaman algush baya daga cikin mu wato baya cikin mu musulmi kaga kenan a zahiri kamar wanda yayi algush ya kafirta to babu wanda ya taba faɗar haka cewa wanda yayi algush wato yayi cuta a cikin kasuwancin sa ya zama kafiri babu wanda yayi wannan magana cikin malamai na musulunci saboda haka sai suka ce wannan kharaja makhrajal wa'id wanda da biki cewa yasin zani hina yasin wa huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu shari wa hina yashrabu wa huwa mu'min yazina ba zai yi zina ba yana mu'mini barawo ba zai yi sata ba yana mumini mashayin giya ba zai sha giya ba yana mumini ce anan ba ana nufin ya kafirta ba amma ana so a nuna maka tsananin aikin da yayi tsananin munin aikin da yayi to suna cewa irin hadisai da suka zo da irin wannan wa'izi mai tsanani an faɗe su ne domin a tsorata wanda zai yi aiki irin wannan ya je tsoro ya shiga taitayin sa kada yaje abin da zai ja masa fushin Allah kuma a bar hadisan a zahirin su kada a ce za a yi tawilin su kuma sai a cire musu haibar da suke da ita da tsoron da yake ciki sai a kakkabe su daga ciki in ka dauka kai tawili ya tawilin da zai sa wanda yake aikin ma sai ya ji tsoron hadisan suka ce ba a bashi yadda annabi ya faɗi shi yadda annabi ya ce war raghiba an abihi faqad kafar shi duk wanda ya tsani ubansa ya tsani a dangana shi daga ubansa a dauce faƙar kafar to ka bar shi a haka faƙar kafar ka tafi kana ai kufurin duna kufur wani abu ne wanda zai sa shi wanda zai yi irin wannan aikin sai ga to ashe ma ba wani babba abu bane bari in yi tunda dai malamai sun ce anan ba kaza ake nufi ba to sukan ce a hadithul wa'id wanda suka zo da bayanin narko mai tsanani to a karanta wa mutane su a haka a bar musu shi a haka domin ya gaba da tsoratarwa musamman ma a makami na wa'azi ta ila fi makamin talib inda kake karantarwa za ka iya kawo duk maganganun malamai duk saboda nan a lokacin ilimantarwa kake yi saboda wanda kake ba su ilimi za su zama jagorori nan gaba za su iya samun wata matsala da za su iya warwarewa ta wannan ilimin da zaka ba su amma awabun nas sauran gaba garin mutane kana hudu ba kaka kawo hadisin kuma ka zauna kana cewa ai ba haka yake nufi ba kaza yake nufi to a lokacin zai zama tsoratarwa ta gaba ɗaya ka zare mata duk wani sinadarin ta na tsoron a daga cikin ta so wannan dai shine mutum ya koma Fathul Bari karkashin sharhin hadisin zai gama ganganu da Ibn Hajar ya aikaito da dama amma dai karshe a bar hadisin akan cewa kharaja makharajal wa'id annabi ya yi shi don ya tsoratarwa kuma a bar shi yadda yake ba tare da an tafi a yi tawilinsa da zai rushe gaba ɗaya haibar da yake da ita ba
to sai wani yake cewa malam shi waswasi ne ya ce yake yawan damunsa idan yana ibada sai ya rika jin cewa kamar ba dan Allah yake yi ba kuma ko da lokacin ma da yake ibadar shi kadai ne ba wanda yake ganin sa
to shi dan yana yi wa mutum irin waɗannan domin ya sa masa damuwa kuma ya sa masa ma tsanar ibadar kanta domin abinda kake yi kana ganin kamar aikin banza kake yi zaka daina yi ne shi ko da ba abin da yake so kenan har kullum shaidan yana kai samami ne a zukatan masu imani ba ruwan shi da wanda ya riga ya yi nasara da shi da kansa wanda ya riga ya cinye shi da yaki da ba zai tsaya yana bi ta kansa ba amma wanda ya san cewa akwai imani a cikin zuciyarsa akwai san Allah da manzansa akwai gaskiya a cikin ransa to shi zai ta kai wa farmaki irin wannan ita je ba masa waswasi wani daga cikin miyagun makamai kamun kare dangi da su ɗan yake da su makamun waswasi da shi ya fara amfani lokacin da zai yi rubiyo da annabi Adam alayhi salam ya fito da shi daga gidan aljanna fa waswasa lahu ash-shaytan fa waswasa da wannan waswasin ya amfani da shi Allah ya sifanta shi da irin wannan aiki ce allazi waswasu fi sudurin nas min aljannati wan nas Allah ya kira shi alwaswas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas saboda haka aiki ne na shaydan kuma yana yin shi akan wanda ya sai yana da imani shi yasa lokacin da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah muka ji wata magana tana buro mana a zuciyar mu da mu faɗe ta mu furta ta da bakin gungon bace mu sun tubo daga sama mu faɗo mu karere ya fi mana sauki akan mu fito mu faɗi wannan maganar da latsaq da zuciya mu take saka mana annabi ki shi koyawa awa kad wajadtu annabi ya tambaye su haka kuka ji a ranku gara ku sun tubo daga sama akan ku faɗi wannan maganar kun ji wannan girman abin suka ce ya rasulullah haka muka ji annabi ya ce zaka sarihul iman shi wannan shi ne imani tsantsa to akwai riwaya da annabi ke cewa alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa ko kama qala sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dakatar da kaidinsa akan waswasi ba zai iya yi maka wani abu ba waswasin ba amma ba zai ci riba da kai ba ta ya sa ka kai wani aikin da bai dace ba saboda ka duk wani waswasi irin wannan idan ka ji shi kawai ka ce amantu billah game da annabi koya wa sahabbai wani waswasi da zai zo maka a rai ka ce amantu billah ka ci gaba da abin da kake yi na ibadarka shidan ne yake so ya jefa maka damuwa a cikin ranka ya kuma bata maka ibadarka na'am
sai ke cewa assalamu alaikum tambayar sai tace malam mahaifin dan uwansa ne ya rasu amma kuma ya sha azumin ramadana shine yake tambayar shin dole ne sai an rama masa wannan azumin ko ba za a rama ba
wanda yake mara lafiya saboda rashin lafiya an bashi an masa rangwame cewa ba sai ya yi azumin ramadana ba a cikin wannan yanayin rashin lafiya sai ya bari sai ya samu sauki sai ya rama mun kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyami al-ukhra Allah ce wanda ya zanto mara lafiya daga cikin ku ko yana kan halin tafiya sai ya sha azumi to sai ya biya a wasu kwanakin na daban don haka mara lafiya da bai yi azumi ba lokacin Ramadan lokacin azumin Ramadan ya aiki ne da umarnin Allah da saukin da Allah ya bayar ba wani abu na laifi ba kuma Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa in ya bashi aran kwanaki sai ya rama to sai bai bashi ba kaga ba maganar annabinsa saboda haka wanda ya mutu cikin watan Ramadan da ba su da azumin Ramadan akan sa bai samu yayi sabon rashin lafiya ba sai an biya masa ba dan da biyan nasa zai biya yana wuyansa in ya samu wasu kwanakin to kuma Allah ya karbi kayansa shikenan ya wadanda Allah ya soya azumta kenan wanda yayi a baya wannan Allah ba bai rubuta masa azumin sa ba amma hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya zo cikin sahihai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa alaihi saw sama anhu waliyuhu wanda ya mutu ana bin shi bashin azumi sai waliyin sa to wajibin al'amarin sa wanda zai ci gadan sa sai ya rama masa wannan hadisin yana nufin azumin bakanci azumin alwashi tunda yayi bakanci yayi wa Allah alƙawarin zai yi wani azumi na wajibi sai bai samu ya bai mutu to shine ake biya masa saboda sai yakin hadisin ya zo a ruwayoyi daban-daban cewa wanda yayi wannan maganar gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ne mahaifinsa ya ci bashin azumi Annabi ya ce to wanda ya ci bashin sai ya faɗi wannan magana saboda ka sababul hadisi yana nuna cewa azumin bakanci ake nufi ba kowane azumi ba saboda ka mutumin da yayi bakanci wannan kaga shi dora wa kansa da ba Allah ne dora masa ya wajabta masa ba to shi ya wajabta wa kansa da kansa yayi wa Allah ko dai bakanci budadden bakanci wace kawai na yi wa Allah alƙawarin zan yi azumin kwana 4 kwana 5 kwana 6 sati daya to shikenan ya hauka mutum ko kuma wanda yayi shi da wani kaidi wani sharadi yace Allah subhanahu wataala in ka dawo min da wani gida lafiya ko ka mai da ni gida lafiya yayi tafiya yace Allah in ka mai da ni gida lafiya to zan yi azumin kwana 3 kaga bakance ne yayi bisa wani sharadi sai kuma Allah ya dar shi gida lafiya sai mai yi azumi ba kuma Allah ya karbi nasa to sai ya biya masa to wannan shine abin da ake nufi da hadisin ba azumi na Ramadan ba
to shi kuma tambaya yake cewa mutumin da yake zauna a Jidda shin a ina ya kamata ya dauki ihrami
daga inda yake daga nan inda gidansa da yake a nan Jidda nan zai dauki ihrami ne mai kacin sa wanda gidajensa suke bayan an wuce miƙati to nan ne miƙatinsu su suka tashi za su tafi umara daga nan za su yi ihrami ba wai sai sun tafi wanda suke catayi ba tunda nan mahil ne na'am saboda sun riga sun wuce dan shi miƙati sai wanda ya biyo sai wanda yake ahalin miƙati ne ko wanda ya biyo ta hanyar miƙati hunna lahunna waliman ata alaihinna kamar da yake cikin hadisi da masu waɗannan garuruwan da Annabi ya faɗa sanar da wanda ya biyo ta garin kuma za ka tafi umara ka bi ta madina to za ka yi rami a miƙatin mutanen madina to amma wanda shi ya riga ya wuto madina ya wuto abin nan ya wuto madina ya wuto miƙati miƙati yana can baya to za a ce kuma baya da kuma shi kuma daga inda yake daga gidansa zai yi rami
to sai ne ki tambaye ki cewa Allah mallan tambaye sai ita ce ina hukuncin sana'ata online wanda ake cewa mutum ya kawo wani ya saye kaya shi kuma sai a bashi wani kaso daga cikin wato abin da aka siya din ma'ana bashi wani percentage
to ina tsoron ko ina tambaya ne akan wanda da token marketing da ake
to shi ne dai
wata kila da yawanci shi ne a cikin register ka dan bada wani abu in ka jawo wani shi ma ya rijista ya bada wani abu kai kuma za ka rasa samun kamar shi to ruwan nan damfara ce baya halitta yawanci mutane da aka rika damfara suna shigowa su ne za a rika yin makawar kuɗaɗen da suka saka su ma kuma a ce su farauto wani saboda haka wasu ne a can ake tara kuɗi wani lokaci a shigar da wani abu na ƙarya na cinikin ƙarya ce za a sayar maka da kaya product ɗinsu za a yi maka shi da sauƙi amma ba ka yi rijista ba za a baka da sauƙi sannan ka kawo ne sai za a ƙara baka wanda duk ba halatta ya halatta mutum ya baka tallar kayansa yana sai da wasu kayan ce to ga kayan yana sai da su kaza 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 in ka samu mu masu saya suka yi ciniki to zan baka wani abu wannan ya halatta samsara kenan shine dillanci mutum mai kaya yana iya sa wani ya tallata masa kayansa in an samu a saya shi kuma ya fitar masa da kamashinsa wannan babu laifi amma irin wadda yawanci ita ce take faruwa a harkar wallahi din da shine da token marketing din nan kai ka jawo mutum kaza in ka samu mutum kaza su kuma za a rika baka wani abu daga cikin abubuwan da kai sannan su ma haka kuitare shi kowa kuma zai shigo sai ya zo wasu kudade وأن حرام النيه أكل أموال الناس بالباطل الله نجعل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كبكو جدوك يلكو يردونك تهنير ورناكو تهنير دباغت كيابا
wannan shi ma tambayar da akan irin kasuwanci ne yake cewa menene ina son karin bayani akan bai umalai sa index din nan da ake fada
hadisi ne sahihi yazo hadisi hakim ibn hizam wanda yake cewa la tabi umalai sa index kan ka sai da abinda baka da shi abinda baka da shi ko dai abinda baka mallaka ba abinda baka da shi baka mallake shi ba kawai yazo a ciniki ka zo ka kace zaka je ka zaka kai ciniki ka karbi kudi mutum sanin kaje ka so ka kawo sa dan shi kansa hadisin abinda shi Hakim ibn Hizam yake magana cewa zai iya sai da abinda ba ni da shi in sai uba mai saya annabi ya ce a kar kai saboda haka wannan je kai kai nayi da ake yawanci ana yin sa ba bisa kaida ba mutum ne zo tare wani a bakin kasuwa ya shigo zai sai kaya yace me kake so yi ciniki yace nawa ka saya na sayar ba na saya kaza na sayar maka ya karbi kudin sa da je wani shago ya dauko ya bashi shi kuma daga baya ya zauna ya cire kudin mai shago ya danga masa wannan baya halatta sai dai idan shi mai shagon ne ya bashi tallar kayan yace gashi ina da abu kaza kaje in ka samu mai saya ka sayar masa akan kaza ko shi ya ba ga maka karin da zaka ko yace duk abin da ka samu akai ni dai kaza da sayar maka ko na baka tallarsa to na halatta amma ga kawai shi mai kaya bai san abin da ake bukar can kana ciniki da wani in ka zo maka samu babu zuwa zaka ba wancan hakuri ka maida masa kudin sa to da kaga shi ne abin da shari'a ba ta so saboda ka baya halatta ka ci ribar abin da baka da shi ko shi bai sa hale maka ba in bai shi ne ya sa hale maka shi kenan daman nasa ne ya ga dama ma yana ce dauki na baka kyauta daga kayan ya miƙa maka don haka dan ya baka wani abu daga cikin riba wannan babu komai amma haka kawai bai san komai ba ka je ka yi sirikin kayan sa sannan ka je ka karba a gunsa ka karbi kudi gurin mai abin nan sannan ka je ka saya da kudin mai wancan da ka sayarwa sannan ka cire riba sannan ka kawo mutum wannan ka yi ba daidai ba amma zai iya baka talla wanda yana daga cikin laisa ma laisa indak haka nan abinda yake ghairu maqduri alai abinda koda naka ne amma baka da iko akan sa kamar mutum bawan ka ne ba irukcan muce ba wato kubulmi misali da wani abinda yanzu kana da wani sa amma ya tsinki ya gudu ka baza komar a nemo maka shi an ce a yin ganshi ya yi guka za a wani ce a ganshi ya yi guka za ka dai ce a je a duk inda yake a samu maka shi sai wani zo yana da tambayar sa sai ina da sa sai ku ciniki ga gansa bai zo hannunka ba yana iyawa a samu yana iyawa a je a yi ta nema ba a samu ba watakila wani ya yi gaba da shi shikenan ba zai ta sake dawowa ba to baka cinikin abinda baka da iko ka sallama wa mai saya in ya ce na saya baka da iko a lokacin da zaka ce to ga kayanka ɗauki kayanka ka tafi duk abinda baka da iko akan su ko da mallakinka ne sannan dama kana jin naka ne mallakinka ne to amma yanzu baka da iko akan sa haka nan abinda baka da iko akan sa wajen ka iya samun sa a lokacin da kake so ko shi mai abin yake so kamar misali mafarauci da zai shiga jeje yana farautar dabba sai su yi ciniki ga dabbobin a daji amma dai kuma ai ba su zo hannu ba sai saya karbi kudi sannan ce zai je a wannan shi ma ko tsuntsu a sama ce zai karbi kudin sa sannan daga baya harbu masa shi to duk wannan yana daga cikin bai umale sayin daka haka nan bai unda abinda baka da zaman din sa abinda baka da asara sa ko da naka amma baka da asara kamar misali ka sai kaya a gurin wani yace ga gashi na sai ga kayan ga abinda sai ka ce to zan je zan da an karba baka bai shiga hannunka ba kayan inda wani gobara za ta tashi ci kayan baka bashi kudin ba zan baka bai mai baka kudin ka bashi kudin za ka karbi kudin ka tunda ba karbi kaya ba ma'ana ba samu hauzi ba kaya ba su zo hannu ba da za a samu wani abu ya faru to mai sai da kaya shi zai da asara to shi ba baka je ka sayar ba sai kai hauzin abin ya zo a ƙarƙashin mallakinka ne sannan kuma yana karkashin ikonka ta yadda in wata asara ta samu kai ta shafa to yayin da zaka dauki asara to kana da maka ciri ba al-ghulmu bil-ghurmi kamar yadda al-ghulmu shine riba bil-ghurmi yana tafiya tare da asara abinda duk kake iya daukan asara sa to zaka iya karban ribar sa to haka nan kaga kaya ne naka ne amma ba ka da zaman din sa saboda yana karkashin zamanin wani wanda wancan shine zai dau asara kamar zamanin al-ba'i wanda ya sayar maka bai riga ya sallama maka ka karba ba to wannan ba za ka je ka sayar ba duk da ka mallaka amma kuma ba ka da zamanin sa to dole yana karkashin karkashin al-bai'u ma laysa indaka
ke sai ki tambaya shi kuma yace yana neman fatawa ne akan masu zuwa su kira sallah kafin lokacin ta ya cika alhalin kuma suna ganin ladan ma yana jiran lokaci a wurin yace idan aka irin wannan kiran sallah kafin lokaci na sallah ya shiga idan lokacin ne za a iya ƙara kiran sallah ne ko kuma za a tayar da ya kama kai a yi sallah
al-aslu shi kiran sallah shine al-ilam bi dukhulul waqt shine ma'anar kiran sallah da ake fada sanarwa da mutane lokacin sallah yayi al-i'lam bi dukhul al-waqt sanar da mutane lokacin kiran sallah yayi kiran sallah da aka yadda ayi ta kafin lokacin sallah asuba yadda ayi kiran sallah farko kafin lokaci sannan na biyu ayi shi bayan lokaci amma sauran salloli biyar duka ana kiran sallolin ne lokacin da lokacin sallah yayi ba kafin shigowar sa ba lokacin da lokacin sallah yayi sannan ake kiran sallah don haka in ka kira sallah kafin shigowar lokacin sallah wannan ba a itibarin sa kiran sallah tunda lokacin sallar bai bisa bai da muka ce shi kiran sallar da shari'a take kira al-azan shine wanda ake yi dan sanar da lokacin kiran sallah wannan kuma lokacin bai shigo ba saboda haka in ka konkwada kiran sallah a lokacin ko ba a daukar shi kiran sallar da shari'a take yi saboda haka in lokacin yayi za a buƙaci ayi kiran sallar da shari'a take yi sannan kuma wace kiran sallar kuskure ne saboda haka dole da nayi su kula da wannan kadira kiran sallah kafin lokaci akwai sanda la'asar takan haura karfe 4 ma sai ta kai wajen 4 da wasu ɗan mintuna to wasu sun saba duk karfe 4 kawai suke kiran sallah wani ba 4 saura 4 saura kwata sai a tada sallah karfe 4 to sai kiran sallah 4 saura kwata a lokacin sallar lokacin ta bai yi ba in kai masa magana sai ce ai ba za mu tayar ba sai mu bari sai lokacin ta yi za mu tayar wannan kuskure ne kai kana maganar ya masallaci ne kiran sallar nan kuma duk wanda kiran sallar ya je masa musamman ma yanzu da ake yi da amsa kowa kiran sallar nan zai shiga gidan daji zai yi nisa a gida akwai mata wanda ba zuwa masallacin ka za su yi sallah ba amma dai za su yi amfani da kiran sallar ka sashi su yi sallah in aka samu wacce take da himma jira take kawai a kira sallah ta yi sallah ta ci gaba da abubuwanta to da zarar ta ji kana kiran sallah za ta ce to lokaci yayi za ta yi sallah a lokacin kaga sallar ta bata yi ba kuma kai ka haddasa haka kamar mara lafiyar da ba zai fito ba kamar mai larurar da baya fita duk yana iya yiwa ya dogara da kiran sallar ka lokacin da kai kiran sallah kuma a lokacin bai yi ba ka kira kaga duk ka je fa sallar su cikin garari saboda haka baya halatta ka ce ai kai ba za ka tada sallah ba sai lokaci yayi amma za ka kira kafin lokaci wannan asuba ita ce ya kasantana da kiran sallah biyu daya ana yin shi kafin shigar lokaci don a tayar da mutane daga bacci su fara kikin tsawa daya kuma a yi shi bayan lokaci ya shiga su kansu kamar yadda muka sha faɗa muka sha nanatawa ana cewa kusa da kusa suke ba tazara ake bayarwa ba wani za ka ga ana kiran sallah karfe 5 amma karfe 4 zai tashi kiran sallah fari awa daya cikakkiya kafin kiran lokacin kiran sallah ma'ana dole mutane ka tashe su daga wannan lokacin awa daya kafin kiran sallah ba za a yi sallah nan ba watakila sai 5:20 5:15 amma ka tashi su tun karfe 4 wannan ba daidai ba ne kuma shiga haƙƙin mutane ne ladanin da yake irin wannan yana shiga haƙƙin makotansa yana shiga haƙƙin jama'a wani daman bai samu ya yi baccin da wani ba ya fara bacci karfe 4 ka tashe shi shi tashi ne da kai ba wani tashi zai wani abu ba kuma kai ma lokacin da ka kira sallar zuwa za ka kuma kwantawa wani ba rufe masallaci yake fita amma dai ya tara mutane ya tashi mutane ya tashi yara ya tashi mata ya tashi marasa lafiya yana ga kuma wani abu yake mai kyau kuma laifi yake daukan alaki yake saboda haka shi kiran sallar farko da na karshe ba ya da tazara da yake wannan ne hau wannan sauko wannan hau wato dan tazarar duba ta wuce minti ta yi yawa minti 20 minti 20 ya isa mutum ya tashi kikkinsa amma ka saka tazara wajen kibanin awa daya ina laifin ba ka dan harfa da daka ce minti 30 a ce ana kiran sallah karfe 5 ka kiran sallah karfe 4 da rabi haka ba ka dan sassauta amma ka tashi kai ta karfe 4 sai kuma 5 ne lokacin zai shiga wannan akwai abin da to ita ce kawai kiran sallah da aka ce ayi ta kafin lokaci amma sauran ana yin su ne bayan lokaci yayi
to sanin jikuma yake tambaya yake cewa malam mutum ne yasa ya tada sallah ya raka'a biyu shi kadai sai ga wadansu sun shigo masallacin su biyu sun fara sallah shin zai iya sallamewa ya bi su saboda kudayen samun jini
a'a dan mutum ya shiga farilla ya shiga wani aiki ba a sallah da ta aiki wala tubtulu a'malakum Allah ci ka ku bata ayyukanku saboda ka ya riga ya fara shi kenan sai ya ci gaba su masu abin da ne suka zo suka ga ya fara sai su bi shi duk da bai fara da ne limanci ba amma zai iya zama limami ba sharadi bane sai ya fara da ne limanci kamar da suke sharantawa amma dai ya fara farilla kuma dan ya ga wannan su ne katse wannan ba kai kamata ba ya ci gaba da yin sallar sa har ya gama
to ne ke cewa idan mutum ya dago daga ruku'u ya mayar da hannunsa kan kirjishi ya fi ko kuma ya saki hannunsa
babu nasi karara da ya bayani in an dago ga inda za a ji hannu sai dai fahimta ta malamai wanda suka kuma yi sabani wajen fahimta wasu suna ganin idan mutum ya yi kabbara harama yana dora hannunsa kan kirji in ya tafi ruku'u ya dora hannunsa kan gwiwa in ya tafi sujjada ya sa hannunsa a ƙasa in ya dago ya sa su a kan cinyarsa to in ya miƙe tsaye a tsaye sanda yake tsaye bayan kabbara harama ina hannunsa suke bayan ya dago daga ruku'u ina hannunsa suke kafin ya ruku'u suka ce yana kai kirjinsa suke sai mai da shi inda yake saboda hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tafi sujjada ya dago kowane kashi yana koma kowane gaba tana koma bigiranta sai suka ce bigiran hannu lokacin da mutum yake tsaye bayan ya kabbara harama shi ne kirji da aka sai mai da hannunsa a kan kirji wasu suka yi wannan fahimta suka ce annabi cewa kai idan kama ko idan sallah saboda haka a nan ba abin bace tsakanin alkiyam qablar ruku da alkiyam ba'da ruku ba ana nufin duk wata tsayuwa kawai ya dora hannunsa wasu kuma suka ce al aslu fi wad'il yadaini mahallin hannaye al asali in mutum yana tsaye a sike suke ba a rike suke ba idan aka ce kowace gaba ta koma mahallinta kafi kenan za su koma mahallinsu na asali ba wai mahallinsu na kirji ba ta ce kuma da a ce yana mayar da su kirji yadda aka rawaito dorawar a kan kirji a hadisai da yawa to da shi ma dorawar baya dago da kuma za zai zo cikin bayanin masu ruwaya to amma ba ruwaya ɗaya da ta ambaci haka wanda yake nuna cewa anan ɗin baya dorawa to kaga saɓani ne akai wajen fahimtar duka nassoshin da suka zo babu nassi karara shi yasa wanda zai dora kada ya ji haushin ko ya rika ganin laifin wanda bai dora ba wanda bai dora ba kai daga cikin haushin wani wanda ya dora dukkaninsu fahimta ce daga cikin fahimci guda biyu na malamai kuma kowanne yana da wani abu na hujja da yake ganin ya rike da haka da wanda ya dora da wanda bai dora ba duk dai insha Allah kowanne yana nufin ya yi wani abin da yake tabbatacce a sunna
tun yake camalan tambayar sa ita ce shin daga hannu da faɗin amin idan liman yana addu'a ranar juma'a ya halatta
a ransa da ya yi shi a ransa ba ya ɗaga miliya ba ba laifi da yawa daga cikin malamai suna cewa ba laifi idan zai yi abin sirran ko lokacin da ko yusmiu nafsahu ne abin a cikin zuciyarsa amma ba ya dinga ɗaga miliya sosai ba wasu daga cikin malamai sun faɗi haka kamar Nawawi cikin Rawdatul Talibin cewa ba laifi malamai suna ganin ba laifi wasu kuma suna ganin kamata ya yi shiru to amma dai an sani duk sanda ake addu'a حتى أتكن صلى الوتر يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء حتى قنوت الوتر سابق سنة جاء آمين أتكن صلى ريتكنت سأقول هكا يتماونا وانا أبني ليشا في سوروتو وكي يكي ذي زمانة سأقول هكا نباكين لأنه بشوهي إذا قال أحده لأخيه والإمام ينصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغى كاغا ينا هدوبا وانا كما يغاب هدوبا دعائي كيكو وانا آمين لذي زي فدا وطاكان سدكان سبزي حنا وانا يجابين دعائي كي فدا وكما اللان تنام هدوبا تازو قرشي الدوي يكي سوراك وصلاك شكي معلمي دي وصلاك نبا بالي في دود دوسو سنطان انتاوزن حنا ور مالي babu abin da zai nuna haramcin fadar amin din amma kada a daga miliya ita sai ai mutum ya iya dan abin da zai je da kansa
to sai ne tambaya cewa shi malam didi ne mutum ya karanta ayoyin alqur'ani wadanda suka zo da sigar addu'a a cikin sujudar sa ta sallah
ba laifi ya karanta su da niyyar addu'a ba da niyyar karatun qur'ani ba rabbana atina fid dunya hasana ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا انك جامع الناس ندعو ربنا ربنا تزغ القران ذاك هي ينت النيه الدعاء اما بعد النيه قراءه القران
to ne shiku meke cewa assalamu alaikum tambaye sai tace yace suna sallar al'asr ne a bayan liman to bayan shi ya gama karanta karatun sura da lokacin sai ya zarce da yin addu'a kamar yadda ya saba yi bayan sallah shi yake tambaye mene ne hukuncin wannan sallar ta sa malaina salla a bayan liman to bayan shi da ya gama karanta fatiha da kuma sura ko sai ya ci gaba da yin addu'a kafin liman ya ruku shi ne ke tambaye me yasa yin
addu'a tsaye addu'a ba tsaye addu'a da yin ta ko dai a ruku ko kuma a sujjada amma ba a tsaye ba a tsaye karatun alqur'ani yake karanta fatiha kuma karanta ma ta sura alqur'an
to sai ne ke cewa da Allah malam zai iya yin azkar ko sadaka da yin da niyyar Allah ya kai ba iyayen saladan wadanda suka rasu
nasu ya zo game da sadaka wannan Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama kamar Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce mahaifiyarsa ta yi niyyar ta yi sadaka ta mutu gashi ba ta yi ba Nabi ce yi ba yi ba mahaifiyarsa sadaka saka ba ba ci ana masa sadaka Allah ya kai masa ladan wannan sadakar da aka yi masa wannan babu laifi ana iya masa waqafi shi ma sadaka ce gina wani wata rijiya ko a gina masallaci ko a gina gidan marayu ko a gina asibiti ko a gyara titi da sunansa don mutane su amfana zai ci gaba da samun wannan ladan to amma sauran ayyukan da nasi bai zuwa kansu ba yawa daga cikin abin da nasi ya zo a kan shi kamar hajji ga wanda bai taɓa yin hajji ba har ya rasu ana iya masa hajji wanda ya yi hajji zai iya zuwa ya masa hajji da tawakilci shi ma ta zuce je wajensa amma sauran ayyukan lada kamar su sallah kamar su azumi kamar su azkar da ya tambaya wanda ba a samu nasi akan cewa ana zauna a ce bari ayi azkar na wane ne ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi idza mata ibnu adam wa idza mata al-insanu qata amalu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا متن يموتو أي كن سيالاك تسي أبو أكو أي كن صدق ذا سطايا سي أبو أكو صدكر ديه وجزات تشغب لغدانا واتو أبانين تشغب لغدانا ونجينا مسلاتي يجينا مكرنتا yana asibiti yana rijiya duk wani abin da za a ci gaba da amfana da shi bayan mutuwarsa wannan yana daga cikin aikin sa da ba zai yanke ba au ilmin da tafau bi ko ya da ilimin da za a ci gaba da amfana da shi duk malaman da suka bar ilimin su al'umma take amfanuwa da su to suna cin gaba da samun wato kamasho a cikin asusun su har Allah ya rike kasa matukar ana amfanuwa da wannan ilimin nasu sana sai ce ko kuma yaro na kirki wanda ya masa tarbiya yana masa addu'a sai ce ya du'u lahu bai ce yusalli lahu bai ce yasumu lahu ba sauraka annabi ya ce ya du'u lahu wanda yake nuna cewa ba abinda ba za ka yi wa mace dan uwanka kamar addu'a ba sallah ba ba azumi za ka yi masa ba ba azkar za ka yi masa sai ce ya du'u lahu saka addu'a ita ce abinda zaka yi wa mutum koda zaka yi salloli kai azkar sai kai tawassuli da su ya Allah wannan zikiri da nayi da wannan azkar abinnan azumi da nayi da wannan sallar da nayi ya Allah ina yin tawassuli da su kai ba wani gafara ka yafi masa ta abinda da sauran su da shi ne tarbiyyar da alqur'ani ya bayar ulil ja'ul wa alim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna li bil iman
to sai ki tambaye ki ce da Allah malam menene ingancin sunan Rashid a cikin sunayen Allah sannan malam ya hukunta sanya wa yaro sunan Abdurrashid da kuma halaccin canza sunan mutum daga zuwa Rashid din kadai ko ya halatta
sunayen Allah tawqifiyya ne tawqifiyya wanda ke nufi da tawqifiyya ma'ana ba a ijtihadi mutum ya ce bari ijtihadi ya sa wa Allah wani sunan da bai kira kansa da shi ba wannan kiran Allah da wani sunan da bai kira kansa da shi ba yana cikin ilhadi wadarul ladina yulhiduna fi ayatina bana cikin ilhadi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su sunayen Allah shine yake kiran kansa da su sai sabbaita bihi nafsaka daga kira kanka da shi ka sawa kanka او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك kaga ba a ce ko wani daga cikin bayinka ya kirkiro maka ba ko dai ka kira kanka da shi ko ka ko ka saukar da shi a littafinka ko ka koya mu daga cikin annabawanka shi ma dai kaga karantarwa ce daga Allah amma ba mutum ya kirkiro suna ba to sunan Rashid bai zo daga cikin sunayen Allah al-asmaul husna ba illa abin da zuwa cikin hadisin Abu Huraira wanda kuma bai inganta ba wanda ya zano sunaye 99 wanda bai inganta ba akwai sunaye 99 amma ba waɗannan da hadisin ya zano ba hadisin bai inganta ba saboda haka abinda duk bai inganta ba ba kiran Allah da shi saboda ko shi kuma kalmar Rashid tana nufi mai hankali saboda haka sifa ce za ka iya sa wa mutum suna da shi kana shi ga kiran mutum suna ko wani ana kiran shi Abdurrashid kana kira shi Rashid din ba laifi ka sa masa Rashid amma ba Ar-Rashid ko da ke Ar-Rashid din ba zai yiwa tana sifa ce sai dai ka sa alif da lam tana nuna cika da kamala wanda kuma wannan ba kowa ne zai san shi amma kai sai da shi Rashid ba tare da alif da lam ba amma ba daga cikin asma'ullahi al-husna wanda suka tabbata a hadisi ko a al-Qur'ani ko a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam
kamar da isaka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka sa karshen shirin namu a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko ne da naku sakonin tambayoyin da cikin wannan shiri ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp haka lambar 0703-360-1455 ko kuma ta adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amma da yin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil MOYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Garo da Kano wanda yake ba mu damar domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh